gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Niger din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Zahra Aminu Fage. Sauraro kamar yadda muka saba shirin yau da gobe na ranar Alhamis na tattaunawa ne akan batutuwan kiwon lafiya. A yau 22 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu leka jihar Kano inda wakilin mu a can ya duba batun wani shiri na horar da daliban da suka karanta fannin kiwon lafiya a kasashen waje sannan makamar aiki.
Shi wannan horo da ake an kwana biyu ana yi to kuma sha'anin karatun yanda suke shi wanda yake a harkar lafiya kullum yana da muhimmanci gurin da zaka aiki ya kace ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen gurin.
Mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muna tafe da ƙarin bayani.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano game da horar da daliban da suka yi karatu a kasashen waje.
Sai ku biyo mu don jin duk irin waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro kimanin dalibai 50 ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in kasashen waje ke samun horon kwarewa da sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano a Najeriya. Muhammad Ibrahim Kwari, wakilin murya Amurka, na dauke da karin bayani.
Daliban waɗanda suka yi karatu a jami'o'in kasashen yankin nahiyar Asiya da Turai da kuma Afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar haɗa magunguna kana da farfesoshi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban. Professor Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano yayi ƙarin haske game da yanayin daliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru 5 yana bayarwa ga daliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya.
Su wayannan dalibai kashi biyu ne. Akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu, dan haka sun zo suna so su samu aiki. To wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To wayannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa dalibai kusan 840 suka zo da irin wannan jarabawar aka mun jaraba a nan kuma aka ba su dan training haka na dan lokaci. To akwai kuma wanda yake ba su gama ba to amma su suna zuwa suka zauna daga sati 6 zuwa abin da ya sama. Sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna zuwa kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba. Zo a cikin shekarar da nan suna zuwa kowace shekara akan samu dalibai kusan guda 50 gaskiya banda su wayancin da suka zo jaraba kiyar.
Wasu daga cikin daliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da bada horo a asibitin koyarwa na Aminu Kano.
Sunana Pharmacist Jamila Aliyu, nayi karatu na a Jami'ar Shu'at University. Alhamdulillah ina training ina anan. Tsarin Aminu Kano Teaching Hospital yayi mun domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so a kalla kai circulating a 11 unit. Naji dadi da aka ce mun suna da unit 11. Sun cika tsari na internship na duniya shine accepted. Ana so duk unit kai wata daya.
Dr. Aisha Muhammad
daga wacce makaranta?
Gulf Medical University a Dubai. Na zo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a ta ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana birin mu duba su mai aiki a kan su da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can.
Sai dai Professor Abdulrahman Abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin ƴan Najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar Bayero waɗanda mallakar asibitin ne.
Za su duba marasa lafiya za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shawararsu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery. Mafi yawa wanda muke da su ƴan Najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia suna nan ana musu training su su guda biyar kuma muna expecting ɗin wasu kuma za su kuma zuwa saboda wannan ɗin sun kwana biyu za su yi graduating wasu kuma za su zo.
To amma duk da wannan cigaba har yanzu mazauna karkara na cigaba da fuskantar barazanar ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla masu sauraro Farfesa Abdulrahman Abbasheshe mataimakin shugaban asibitin na Malam Aminu Kano ya ci gaba da bayani kamar haka.
Shi wannan horo da ake an kwana biyu ana yi a ƙalla yanzu mun kusan shekara biyar kuma ɗaliban nan kamar yadda ka sani a dacan yawancin karatun da ake na harkar lafiya yawanci duk a Najeriya ake amma daga baya bayan nan an samu ɗalibai suna zuwa ƙasashe duk duniya ana zuwa makarantu ana koyo aiki a can kaya kamar India kamar Pakistan kamar Sudan kamar Egypt China you know da kuma su Uganda da shauransu duk ɗaliban Najeriya suna zuwa can suna yin karatu. To kuma sha'anin karatun yanda suke shi wanda yake a haikar lafiya kullum yana da muhimmanci gurin da za ka yi aiki ya kace ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen wurin yawa yana da muhimmanci shine zaka fahimci aikin amma misali in ka je Europe kai karatu a can kazo yawa Turai kazo Nigeria ba dole ne ma ka iya ba da treatment din da ya kamata bayan na marasa lafiya ba
saboda yana mutane watakila ya bambanta da
jinyar cutar kanta da yanda ake yin abubuwa na shi lafiya ya bambanta sosai da gaske. To su wayannan ɗalibai kashi biyu ne akwai da suke sun riga sun gama karatunsu don haka sun zo suna son su soma aiki to waɗannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa wato ainihin sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To waɗannan suna zuwa kamar last year a shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 840 suka zo da irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su ɗan training haka na ɗan lokaci. To akwai kuma wanda yake sun ba su gama ba ɗalibai ne suke zuwa suna kan yi to amma su suna zuwa suka zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama suna zazzaga department zuwa department kamar misali su je bangare na surgery na tiyata ko na wajen haihuwa ko bangaren yara ko kuma bangare wanda ya shafi cututtukan yau da kullum na manyan mutane to sukan je nan gurin so sukan zauna wasu wata biyu wasu wata uku ko abin da ya fi haka sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna son su samu more experience ana
tsara samun gogewa da kwarewa
kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba so zai zauna yayi wata uku ko wata hudu ya zazzaga duk waɗannan bangarurka da muka faɗa domin ya koyi aikin da yake faruwa. To yanzu a cikin shekara biyar din nan suna zuwa kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda 50 gaskiya banda su wa'ancan da suka zo jarabawa kenan kuma kamar yadda na faɗa maka mafi yawansu suna zuwa daga China ne daga China da India da Egypt kuma ba wai kawai wanda suka karanta harkar ita medicine ba akwai pharmacist
masu kimiyyar magunguna
akwai nurses akwai wanda suka yi lab aika lab sai kuma
masu bincike da gwaje-gwaje
to dukkanansu suna zuwa sun zo sun yi wannan training akwai takarda da ake ba su a nan za ba su takarda cewa ga abubuwan da suka yi wanda aka yi jaraba za a ce ga jaraba da aka yi musu wanda za su yi amfani da wannan su mai da ita can inda suke karatu wanda shi ma da muhimmanci a record ɗinsu da suke
yanzu waɗannan da suka zo su sunawa ne kuma daga ina da ina suke
wanda muka zo wanda muke da su yanzu yawanci gaskiya daga China suke ina jin a halin yanzu dai muna da kusan guda 20 on ground wanda sun riga sun soma aka dan ba da hutu kafin a yi wannan jarabawa amma fi aksari daga China ne ina ga akwai wasu kuma da suke daga Egypt wanda sunansu su ne wa'annan to sai kuma wasu daga Sudan yanzu dai a halin yanzu dai wa'annan su ne suka fi yawa
kaman bayanan ka sun nuna kaman a shekara kuna yin daukar waɗannan ɗalibai fiye da sau ɗaya kenan
lokacin da ɗalibi ya zo ana ɗaukar shi
tun da wani lokaci aka ƙayyade ba cewa shekara-shekara ko kuma bayan wata shida ko wani amurka
ba lokaci ba ne ƙayyadadde lokacin duk ya zo tun da yake kaga daga ƙasashe daban-daban suke zuwa sauran sun zo da takardunsu an tabbatar ga shi haka ne makarantarsu ta rubuta cewa haka ne wannan ɗalibi ne da za a shigar da shi cikin program ɗin sai ya soma special training ne ake ba su tun da yake aiki ne na asibiti ake koya musu ba zama suke a musu lecture da sani kamar yadda
ake aikin yau da kullum dai
ne yawa wanda ake duba marasa lafiya za su duba marasa lafiya za a dauna zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shawaransu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation su zai maka yawa kuma su ma su participate a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su dauki delivery saboda a can gaskiya kasashen da suke training din yawanci ba a samun wannan damar gaskiya ba sa samu da yawa za a ga lecture za a yi musu
su waɗannan ɗalibai 'yan Najeriya ne kadai ko kuma akwai wasu watakila daga ƙasashe makwabta
mafi yawa wanda muke da su 'yan Najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia suna nan ana yi musu training su guda biyar su kuma suna ɓangare ne na aikin anesthesia shi ne wanda ake ba da bacci in mutum ya yi mishi allurar bacci suna nan su hudu kuma muna expecting din wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan din sun kwana biyu za su graduate wasu kuma za su zo
a haka dai mun san shi asibiti Malam Aminu Kano yana ta bangaren karatu yana karkashin ita jami'ar Bayero Kano ne to amma bayananka sun nuna cewa ɗaliban nan suna ma zuwa daga wato kasashe daban-daban ko makarantun kasashe daban-daban wanda galibin su 'yan Najeriya ne an kai tsaye wannan irin alfanu za a ce shi asibiti a karin kansa yana cin gajiya daga halartar waɗannan ɗalibai da suke zuwa daga sassa daban-daban
to dawa ka san shi kamar asibitin Malam Aminu Kano asibitin koyarwa ne kuma aikin da yake shi ne na farko za a ga marasa lafiya a basu treatment na biyu za a koyar wannan ɗalibai ne da yawa wanda muke da su gaskiya kusan makarantun da muke da fahimta da su suke kawo ainihin su da ɗansu a nan asibiti yanzu gaskiya sun fi 30 maganar misali banda su waɗannan category da muka faɗa akwai duk yawancin school of technologies ɗinnan
a cikin gida Najeriya
a nan Najeriya duk nan suke ko na nan Kano ko na Kaduna ko na nan Bauchi ko Katsina sai a turo su da ɗansu for training wannan shi ne teaching ɗin da ake so suna nan da yawa suna zuwa nan suna koyan ayyuka to na uku kuma shi ne aikin wato ainihin bincike a yi bincike kan wata rashin lafiya ko wani abu da ya kamata wanda za a ƙara taimakawa gurin service ɗin da ake ba
wa
wajen treatment ɗin wannan shi ne a taƙaice ayyukan da asibiti
wannan kaman zai iya daga likafar shi matsayin asibiti kenan na cewa abin da aka kafa shi yana yi kuma watakila ya karbi a duniya ma daga kasashe ana aiko da ɗalibai suna wannan horo kenan
alhamdulillah hakan shine ka gani wannan teaching din ya kan kama sosai ana
har kasashen duniya sun aminta
a duniya sun aminta kamar su wayancin yan Liberia da yake faɗa maka daga United Kingdom aka yi sponsor din su
na'am
saboda kaga su Liberia suna da matsala na likitoci musamman saboda yaki da aka yi a ƙasa ba su da ma'aikata su suka identify din nan Aminu Kano aka ce su zo nan a yi train din su kuma can Burtaniya za su biya kuɗi kuɗin zaman su a nan gurin da abincin su da shauran su duk za su biya domin su samu wannan train din so wannan babban abshi gaba ne wanda asibitin yayi ta wannan harka
kuma za a iya cewa wannan kamun kuma hannu guda ƙarin nauyi ne ga ita asibiti bayan ga ɗaliban da take kula da su na yau da kullum na ita jami'a bayar misali yanzu safa mana cewa akwai kwalolijin kimiyyar aikin lafiya masu kan turo daga jigawa ne Bauchi ne da makamantan su ga kuma na kasashen ƙetare kamar an ƙara muku nauyi ya kuke tafikar da wannan abin tunda nauyi ya ƙaru za a iya cewa akwai ƙalubale kuma
hakika akwai ƙalubale ta wannan hanya kamar su ɗalibai na School of Technology mun mustahil tabu saboda in kace zaka bar su gaba ɗaya zo ba za a samu gurin da su dan ma zai koyi wani abu ba so su an yi musu kamar tsari wanda misali in ƴan wayannan makaranta suka zo su gama nasu
rukuni
sai kuma su zo in sun gama su kuma sai wasu su zo amma kamar su wayannan kamar da nace maka da suke zuwa daga kasashen duniya gaskiya su muna hada su da ɗaliban mu da muke da su anan na Bayero
na
jami'ar Bayero sai su shiga da ayyukan saboda shi wannan training abu ne wanda kullum patient kawai za a gani dama kuma marasa lafiyar nan muna da su da yawa tunda ke kaga kullum asusta na za a ce ba gado ne to amma hakika gaskiya muna neman taimako ta wannan bangare tunda aka samu wannan cigaba haka da budewa da asibitin yayi akwai bukata na a samu wato ainihin kayayyakin aiki da kuma ainihin wasu gine-gine da ake bukata gaskiya wanda a halin yanzu ba mu da su kaga misali kamar wajen yara din nan gurin ya cika muna bukata a ƙara girman wajen
idan shi ake yara da ake masu fama da lalurori
na shek isa karaju sanannen accident and emergency din mu gurin masu hatsari gaggawa shi ma wannan gurin ya cika wallahi ya cika don haka nan ira din shi ma muna so a samu expansion a girman wajen afafada shi to haka kuma in ka dawo wajen clinics din wanda da yawa za ka ga cewa ɗaliban anan suke taba sai ka ga ɗaliban sun cika a office ba dole ne wani abin da ake faɗa yana daga baya zai shi ba to shi ma area ce wanda tuntun muke so mu samu taimako ya kasance an yi expanding an kuma gina wani katon waje wanda zai accommodate din mutane ya kasance duk an samu enough space da kuma kayan aiki wanda a cikin
amma ranka da wannan abin da kake son magana wanda yake shigo cikin asibiti Malam Aminu yau da gobe ba zai gaza ganin wurare da ake gine-gine yau da kullum ba sababbi gashi kuma yanzu kana kukan cewa wasu wuraren ma sun yi kana
gaskiya alhamdulillah mutanen garin Kano suna taimakawa akan abubuwan da yake faruwa amma abin da za a kula da shi shine kullun asibitin dada karuwa yake mutane masu lafiya dada zuwa suke masu karatu dada zuwa suke kaga yanzu muna da bangarurka da yawa kamar inda na fada haka isya karabi an gina kaga akwai Abdullahi Bayero an gina kamar Aminu dan tata sun gina mana guri kamar Airano ya gina mana waje duk ga sunan asibiti wasu ana yi wasu ba a gama ba da wasu ma manya-manyan mutane wanda na san ba su so a faɗi sunansu ba duk suna yi gaskiya
wannan ya nuna kamar hukumomi ɗaya kuma mutane suna kawo agaji masu
suna taimakawa hakika kuma muna fatan za a shiga da taimakawa din da kuma wanda ba su yi su ma su zo don a samu a kuma ɗagan da kafar wajen a shiga da wannan ayyuka da ake
madalla yanzu kuma ga cikakkiyar tattaunawa da Muhammad Ibrahim Kwariyayi da wasu ɗaliban da suke cin muriyar wannan horon
Dr. Aisha Muhammad
yawa wacce makaranta kike daga wacce makaranta
Gulf Medical University
a Nairobi
a Dubai
shekarar ki nawa can
biyar
kin ce kina waccan jami'a a Dubai kuma yanzu mun ganki a asibitin Malam Aminu Kano
na zo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana birnin mu duba su mai aiki a kan su da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can
a can kawai karatun ake koya miki ko ake koya muku ba tare da wataƙila kun ziyarci asibitoci kun ga da ake yin aikin lafiyar aikace wa?
A duka ana koya mana tare, sai dai kawai irin kamar aikin da ake ma mutane a can ya bambanta da aikin da ake ma mutane a nan, maybe ko dan saboda kayan aiki daban da kuma su can maybe ba sa so a musu wani abu, anan kuma ana iya yi, shine bambancin.
Kamar misali
anan ga yawanci mutane sun fi so a cire musu haƙuri, maybe saboda ba su da kuɗin da za su iya kula da koyin waɗansu abubuwa kamar a sa musu crown ko wani abu, amma a can kuma mutane suna da halin da za su yi waɗansu abubuwa, su za ka iya yi.
Kenan ya saba da tunan da labarin da ake bayarwa cewa kamar ɗalibanmu irin ku da suke karatu a ƙasashen ƙetare musamman a Turai da ƙasashen Larabawa ɗin nan, kamar da ana cewa ba a bar ku baƙaƙen fata ku yi ma su waɗannan Larabawan ko kuma Turawan aiki a asibitoci.
Gaskiya to mu dai a makarantar mu ana bari mu yi aiki, amma dai sai dai mu za mu nemo waɗanda za mu yi aiki a kansu, kamar aikin da za mu su zai zama kamar kyauta ne, ba wai suna biya ba, in kai ɗalibi ne in kuma kana so ka ga likita za ka biya daban, amma aikin da za mu kamar su ƴan likitoci suna kamar supervising dinmu ne, suna sa mu yi aiki. To anan kuma kaga kowa zai iya yin aiki, ba wai babu wani bambanci tsakanin ko kai baki ne ko ba baki bane ba, kuma da yaran da ake yi kaga can maybe za ka iya samun matsala, mutum baya jin Turanci dole sai Larabci, kai kuma ba wai ka iya Larabci sosai ba, su dole sai an samu wani wanda zai yi fassara abinda mutumin yake faɗa.
Allah zikin ce wai sai dai ka nemo mutumin da za ka duba, misali ku ba ki ƙarin haske akan wannan?
To kamar mu ne muke nemo marasa lafiyanmu kamar patients mu wanda za mu musu aiki,
misali mutanenmu na Afirka idan sun je ko Najeriya, misali baƙaƙe za ku nemo ku ce za ku yi musu aikin, misali ko yara?
A kowa da kowa, kowa ya yake su suna iya zuwa saboda sun san ana yin aiki kyauta.
To ba santa a wuce kina asibiti?
Kowa kawai zai iya zuwa. Amma aikin da za a maka kawai shi kyauta ne, inda ɗalibi ne zai yi.
To kamar su Larabawan sukan yadda ku baƙaƙe ɗalibai da kuka samu horo a can ku yi musu ayyuka?
Suna yadda.
Yanzu kin zo sati nawa za ki yana?
Kamar sati huɗu haka zuwa shida.
Da kika zo da yanzu satin ki nawa?
Yan sati na uku.
Da me za ki iya cewa kin koya a wannan makonni uku da kika?
Na koya abubuwa da yawa kamar yanda za ka yi magana da marasa lafiyanka da kuma aiki da na ce maka ya bambanta, maybe mu a can mun fi yin wannan, anan kuma ga abin da suka fi, so yanzu ka koya abubuwan da suka fi sosai. Da kuma karatun ma ya bambanta, maybe da a can mu ba wai wani ana ce mana dole sai mun faɗi duka abubuwan da ya kamata ba, amma anan irin suna kula da abin da kake yi da wanda baka iya ba a taimaka maka da abubuwa.
A can kin ce kamar ba sai ka faɗi, ma'ana ba sai ka iya komai ba kenan, ko me kike nufi?
A'a, za ka iya komai. Komai da komai za ka iya, amma dai kawai maybe yanzu a ce idan marasa lafiya sun zo, kawai a gabansu za a ringa tambayanka abinda ka iya da wanda baka iya ba. Sai dai maybe ko ka yi wani abu ba dai ba za a taimaka maka, amma dai ba wai dai a gaban marasa lafiya ba. Anan kuma kaga a gaban marasa lafiya ne za a tambaye ka su. Za ka ji ma irin ko baka iya ba, za ka ji wani iri saboda wanda ba za ka kula da shi ai yana nan yana ganin abin da kake.
Sunana Pharmacist Jamila Aliyu, na yi karatu na successfully, na gama shi a Jami'ar Shu'at University, kuma na dawo Najeriya na je na yi FPGOP training, abinda ake kiran shi doka ne na Najeriya. Duk wani ɗalibi da ya je ƙasar waje karatu to dole ne sai ya koyi system na Najeriya, shine suke kiran system din FPGOP, shine ake ce mai Foreign Pharmacy Student Graduate Training program, shine FPGOP. Sai ka fasu wannan jarabawar, Pharmacy Council of Nigeria za ta ma register ka zo ka fara training na wannan internship. Shi kuma internship din nan shine training ne da sai ka gama za a baka license na training. To alhamdulillah ina training ina anan.
Ya za ka bayyana irin yadda watakila ayyukan suke gudana, misali koyo kake ko kuma an ma sa ka a cikin rukunin ma'aikata kuna aiki tare?
Alhamdulillah kamar yadda na zo nan wurin da in yi training in koya ni mai koyo ne ina faɗa alhamdulillah tsarin Aminu Kano Teaching Hospital yayi mun domin pharmacy system nasu suke ba da training na internship suna following standard na internship na duniya saboda ka'ida in ana so kana so kai internship ana so akalla kai circulating a 11 units shekara ɗaya ne
daga wannan yanki bangare ka je wannan fanni
yanki ka je wannan yanki shi yasa ko da na shigo gidan nan da naji dadi da aka ce mun suna da unit 11 sai nace to sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata daya kaga misali na fara unit na emergency da naje kwana 15 nai naje GOPD ne kwana 15 na gama wata ɗayan nan to amma cikin ikon Allah da yake Allah ya sa na samu experience da nazo sai aka fara posting dina night call sai nazo na rike unit din da azumi saboda in kana ka night call a matsayinka ne kai ne in charge
to kafin ka zo nan tunda sai da kuka je makaranta kai shekara 1 2 3 har ma 4 ko wasu da ana ta koyawa kafin ka zo nan magana training din a can makaranta a India kai karatu ko
India ne
karatu yawa kun je wasu cibiyoyin kula da marasa lafiya ne ko asibitoci kuka yi makamancin wannan ko kuma a nan ne dai ka fara
to alhamdulillah a India da nake India magana ta gaskiya nayi plan na je asibiti to amma ban samu wannan damar ba alhamdulillah saboda sun ce asibitin da za su iya kai mu suna da asibiti nasu na makaranta to kuma abin sai zamantu sai ake yin shi kamar batch by batch
rukuni
yawa wasu daga cikin rukunin mutanen mu sun samu sun je wannan asibitin suna da certificate shi da cewa sun je to amma ni da na ga wannan tsarin bai zo mun ba sai amma na je visiting muka je visiting kusan yini muke a wurin so biyu ina zuwa visiting na ga duk aikace-aikacen da suke na ga mashinan da suke kuma ina da ilimin abubuwan
to ya zaka kwatanta su da watakila waɗannan nanan da kake amfani da su wajen aikin ka ne
a Nigeria kamar misali da muka je company alhamdulillah nan compounding unit nan taba zuwa nan Aminu Kano suna da compounding unit ne da suke yin paracetamol syrup kuma idan aka samu magani wanda babu na yara sai a kai musu markadaki sai su hada na yara syrup da za a riga ba yara to da na shiga unit din naga wasu abubuwa da muke aiki da su a India na gan su anan muna da su a industrial pharmacy lab ins kamar da ionizer da suke amfani da ita akwai wani abu masarrafi da ake cewa da ionizer abin da yake nufi shine yana cire dukkan wasu ions element da suke cikin ruwa sai ba ruwan fresh saboda in aka hada magani da su wayannan ions din da suke cikin ruwa za su bata wannan magani to anan am confounding unit suna da su suna aiki da shi akwai British syrup bambanci ɗaya ne India mu hada muke a lab na hada syrup wanda suke amfani da shi a confounding na magani to amma su anan suna kawo British syrup ne direct su aiki da shi amma inda muka aiki a makaranta na hada wannan irin syrup din nasu based on me Indian pharmacopoeia shi kuma wancan British syrup an yi shi ne based on me British pharmacopoeia ilimin shi ne ilimi na fasahar hada magunguna kuma dukkan su an yadda da su a duniya da Indian da British baki ɗayan su
kaman bayanin ka ya nuna sabanin bayanin da wasu rahotanni ke cewa yawancin ɗaliban mu idan suka je kasashen Asia din nan ko na Turai ko ma kasashen Laraba suka je nazari irin wannan kore na kun bangaren harhaɗa da magunguna da kimiyya ko na ko su kansu likitoci da sauransu ba a barin su koyi aiki a marasa lafiya na can kenan bayanan ka kaman sun saba da wancan wato rahotanni
ba kana ta gaskiya da abin da zakai ka zama mai adalci na ga ma ni ban je na zauna a asibiti saboda ba zan yi yanke hukunci ba wata kila wancan ya je asibiti ya experiences din haka ko wani amma tamancin haka amma na je industrial visit na yi familiar da su
ba dan kudi take ba ha ba dan butai yabo ba ha Badan gita yabo kurun waka dai dan su ce birayi ai sake wasu naga Allah rabbi
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu sauraro iyakacin abin da ya sawa kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka ta ce a na gabatar da shirin Maryam Dauda da Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni da Cedric Franklin da ya ha shine injiniyan shirin namu ni Zahara Aminu fage ke cewa ku huta lafiya.
Zan ba ku dan masali.